Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asari, sunana Sarfil Hashim Gumin tare da Amina Bahar Aunar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 22 ga watan Nuwamba shekarar 2021. Kafin ku da abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Gabanin bukukuwan Kirsimeti, Austria ta rufe shaguna, gidajen cin abinci da kasuwanninta a yau Litinin. Austria ta sake komawa zaman kulle, mataki mai ban mamaki da aka kafa a yammacin Turai tun watannin da suka gabata. China ta ce an saki wasu 'yan ƙasar ta biyar daga wani wurin aikin haƙar ma'adanai a gabashin Congo. Ofishin jakadancin ƙasar Sin da ke birnin Kinshasa ya wallafa ta kafar WeChat cewa an saki mutanen biyar ne da sanyin safiyar Lahadi daga wani wuri da ke lardin Kivu ta Kudu. Wata mota samfurin SUV da ta sheko a guje ta afkawa wata tawagar bikin Kirsimeti a Waukesha, Wisconsin.
Kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa a yau ne uwar gidan shugaban Najeriya ta cika karɓar bakuncin taron matan shugabannin ƙasashen Afirka. Haka kuma ƙasar jamhuriyar Nijar ta cimma yarjejeniyar oda jiragen yaƙi da ƙasar Turkiya. Sai kuma ƙasar Kamaru, inda muryar Amurka ta saurari ƙorafe-ƙorafen ƙungiyoyin matasa, mata da maza. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro ke aiko mana ta email, amma da farko sai a fara zama a fara da labaran duniya.
Gabanin bukukuwan Kirsimeti, Austria ta rufe shaguna, gidajen cin abinci da kasuwanninta a yau Litinin. Austria ta sake komawa zaman kulle, mataki mai ban mamaki da aka kafa a yammacin Turai tun watannin da suka gabata. Matakin da ya janyo cece-kuce, inda dubban mutane suka fantsama kan tituna, inda wasu ke zargin gwamnati da rashin yin wani abin da ya dace don daƙile sabuwar guguwar cutar coronavirus da ta addabi Turai. Yayin da suka waye gari da safiyar Litinin, ba za a bar mutane miliyan 8.9 na Austria su bar gidansu ba, sai don zuwa aiki, sayayya don abubuwan yau da kullum da motsa jiki. Al'ummar na Alpine kuma tana sanya dokar tilasta rigakafin COVID daga ranar 1 ga watan Fabrairu, inda ta bi sahun Vatican a matsayin wuraren da ke da irin wannan dokar a Turai. China ta ce an saki wasu 'yan ƙasar ta biyar daga wani wurin aikin haƙar ma'adanai a gabashin Congo. Ofishin jakadancin ƙasar Sin da ke birnin Kinshasa ya wallafa ta kafar WeChat cewa an saki mutanen biyar ne da sanyin safiyar Lahadi daga wani wuri da ke lardin Kivu ta Kudu da ke iyaka da ƙasashen Rwanda, Burundi da Tanzania. Sun yi kira ga ɗaukacin jama'ar ƙasar Sin da su fice daga kudancin Kivu da kuma lardunan da ke makwabtaka da Kivu ta arewa da kuma Ituri. Tana mai cewa yanayin tsaro a yankin na da matukar sarƙaƙiya, kuma babu wata dama da za a iya bada taimako a yayin da aka kai hari ko kuma aka sace mutane. Wata mota samfurin SUV da ta sheko a guje ta afkawa wata tawagar bikin Kirsimeti a Waukesha, Wisconsin ranar Lahadi, inda ta kashe mutane biyar tare da raunata fiye da 40, ciki har da matasa masu rawa. Shugaban 'yan sandan Waukesha, Dan Thompson, ya ce an tsare wani mutum da ake nema, an kuma gano wata mota bayan da lamarin ya faru a garin mai tazara kilomita 32 daga yammacin Milwaukee. A halin yanzu, za mu iya tabbatar da cewa mutane biyar ne suka mutu sannan sama da 40 suka jikkata, in ji hukumar 'yan sanda ta Waukesha a shafinta na Facebook. Mutane da yawa sun yi jigilar kansu zuwa asibitocin yankin.
Ina an jima kaɗan Amina da sake dawo da labarai. Kafin nan a yau ne aka buɗe taron yini guda na matan shugabannin ƙasashen Afirka kan zaman lafiya karo na 9, wanda uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari ta karɓi baƙunci. Ana sa ran taron zai samar da shawarwari kan zaman lafiya da magance rikice-rikice a faɗin nahiyar Afirka. Daga Abuja, wakilin Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton.
da take jawabi yayin karban manyan baki da suka samu halattar taron a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya Hajiya Aisha Buhari ta bayyana muhimmancin aikin da ke gaban matan shugabannin Afirka wajen cimma manufar da aka assasa kungiyar akai na samar da kariya da takaita tashe-tashen hankula da kuma tallafi ga mabukata.
The objective of OFLAD African Facilities Peace Mission
tace muhimmin aikin da kungiyar matan shugabannin Afirka kan zaman lafiya ta sa a gaba ya bayyana irin aikin da ke gaban mu a matsayin mu na matan shugabannin dan haka hada wannan taro yazo akan lokaci kuma shaida ce dake nuni cewa shugabancin da muke yi ya tabbatar da mu a matsayin jakadun mata da kuma nahiyar Afirka.
Women and the African continent.
An kafa kungiyar ne tun a shekarar 1997 da nufin samar da zaman lafiya da tunkarar hanyoyin rage rikice-rikice da nahiyar Afirka ke fuskanta karkashin jagorancin shugabar kungiyar ta farko uwar gidan marigayi Sani Abacha wato Maryam Sani Abacha. Fatima Ma'ada biyu uwar gidan shugaban kasar Sali ta jinjina wa Hajiya Aisha Buhari bisa namijin kokarin da ta yi na karban taron kungiyar. Tace aikin mu shine mu taimakawa ayyukan da mazajen mu ke yi na cika burukan su akan al'ummar su. Mun zo nan ne don mu tallafa mata bisa kiran mu da ta yi a matsayin mu na ƴan uwa. Hakan kuma ya kamata don idan muna tare mun fi karfi, idan kuma muka rabu za mu samu matsala. Hajiya Mairo Almakura dake zama mataimakiya ta musamman ga shugaban kasa dake bada shawara kan al'amuran kungiyar kasashen Afirka ta yi kari da cewa
bi an zabe Dr. Aisha Muhammadu Buhari yau a matsayin ita ce shugaban wannan kungiya na African First Ladies Peace Mission. Ita za ta gudanar da ayyukan kungiya na shekara kuma aikin yana da muhimmanci wurin hada kan kasashen Afirka saboda zaman lafiya din. Duk abin da ya faru ko na tashin hankali mata da yara su yafi shafa, saboda haka kuma na tabbatar ita tana da kudirin ta taimaka ta kawo zaman lafiya ba a Afirka gaba ɗaya ba ma a duniya gaba ɗaya. Kuma wannan aiki sha Allahu za a yaba da zaben da aka mata.
Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa muhimmancin wannan kungiya yana kan manufarta na cewa batun samar da zaman lafiya ya zama babban abu da ke shafar duk wani ci gaba a yankuna da dama a Afirka.
The importance of this assembly lies in the fact that peace has become an elusive subject that affects development in many regions.
Ayyukan ta'addanci da samar da gibi ne yawa ga talauci ba abun mamaki ba ne. Mata su ne waɗanda suka fi fuskantar tashin hankali a sanadiyar rashin zaman lafiya. Da haka a matsayin ku na mata ina da tabbacin cewa kuna kan matsayi da za ku kawo zaman lafiya da kuma matakan da suka kamata.
Mothers, I believe you are in better position to drive the processes of peace and actions where necessary.
Daga cikin matan shugabannin kasashen Afirka da suka samu halartar taron har da matan shugaban kasar Ghana, Liberia, Niger, Namibia, Zimbabwe, Cote d'Ivoire da sauran wakilan sauran kasashen nahiyar Afirka. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Shamsiya Hamza, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina dauke da labarai.
Belarus ba ta san arangama da Poland, amma tana son tarayyar Turai ta dauki bakin haure 2000 da suka makale akan iyakar ta, inji shugaban kasar Alexander Lukashenko a ranar Litinin bayan da Warsaw ta yi gargadin cewa tashin hankali kan mutane da suka makale din na iya barkewa. Kungiyar tarayyar Turai ta zargi Belarus da shigo da dubban mutane daga gabas ta tsakiya tare da tura su cikin kasashen tarayyar Turai ta Poland, Lithuania da Latvia a matsayin barcami ga takunkumin Turai. Minsk ta musanta haddasa rikicin. Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki ya yi gargadi a ranar Lahadi cewa rikicin bakin hauren akan iyakar Belarus na iya zama babban matsala mafi muni, kuma jami'an tsaro kan iyakar Poland sun ce har yanzu sojojin Belarus suna jigilar bakin haure zuwa kan iyaka. Majalisar Zaɓe ta Venezuela CNE ta ba wa jam'iyya mai mulki ta Socialist nasara a kujerun gwamnoni 20 kuma uku ga 'yan adawa a wata sanarwar farko da ta yi a ranar Litinin bayan zaɓukan ƙananan hukumomi da na shiya-shiya. Jim kaɗan bayan fitar da sakamakon farko, shugaba Nicolas Maduro ya yi murnar nasara da gwamnati ta samu. Nasarar tana da ban sha'awa, inji Maduro, inda yake kewaye da magoya bayansa. Ya ƙara da cewa dole ne a yi bikin kyakkyawan nasarori. sakamakon ya kasance koma baya ga jagororin ɗan adawa da suka dawo fagen yakin neman zabe bayan sun kauracewa zaben shugaban kasa a shekarar 2018 da na ɗan majalisa a shekarar 2020 suna masu cewa zaben gaskiya ba zai yiwu ba saboda magudi da tada hankula da wasu ɗan daba masu biyayya ga Maduro suke yi
labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana shirin tsunmiyar jirgin ya ƙona jiragen yaƙi da motoci masu silke daga ƙasar Turkiya da nufin ƙarfafawa dakarun ƙasar biyu a yaƙin da suke kwafsawa da 'yan ta'adda. Lamarin da masana sha'anin tsaro ke kallon sa tamkar wani cin gaban hulɗar Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Sanarwar da fadar shugaban ƙasar Nijar ta bayar a ƙarshen mako ta ce shugaba Muhammad Bazoum da takwaransa Recep Tayyip Erdogan sun tantauna ta waya akan batutuwa da dama waɗanda suka shafi tafiyar al'amura a fannoni da dama. A fannin tsaro shugabannin biyu sun cimma wata yarjejeniyar cinikayya wacce a ƙarƙashin ta jamhuriyar Nijar za ta yi odar jirage marasa matuƙa samfarin Tibitu da wasu samfarin Irkutsk na horon soja haɗe da wasu motoci masu silke. Tsayyabu Lawan Sallauti SA mashawarci ne na musamman a fadar shugaban ƙasar Nijar.
Makamai ne wanda an yi amfani da su nan kawai da kilo 70 ko kilo 100 ana iya in an hala bindiga bindiga ta kai ma abin da ake sa a cimma. To kaga makamai ne masu lizami waɗanda ke da ƙwarin aiki waɗanda za su kawo agogoce ka wajen bani bango koko wajen tsakaninmu da Mali ko tsakaninmu da Burkina da an ce tir ga sunan 'yan ta'adda sun zo daga nan maya mai ana iya halbin su.
Wannan wani yunkuri ne da shugaban kasa ya dage a kansa don ganin an kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindigar da suka hana wa talakawa walwala a yankunan da ke fama da matsalar tsaro.
Diplomasiya ga wadda shugaban kasa Bazoum ke sanya kawa ita ce ta dogara a yi ta tsakanin mara ƙarfi da mara ƙarfi kudu da kudu. Kenan in kudu suna da makamai wanda suke iya saida mu kuma mu muna da waɗansu kawar dabbobi ko waɗansu harkoki wanda muke iya sarrafawa cikin harkar tsari na cooperation a yi shi. Muna iya sayan makamai gare su suna iya sayan dabbobi ko an su abinci gare mu.
A cewar tsohon shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa Honorable Hama Asa samun haɗin kan ƙasar Turkiya don samar wa jami'an tsaro kayan aiki alheri ne ga jamhuriyar Nijar.
Kama ƙasar Turkiya lalle an kama yagiya mai ƙarfi an saki rubabban yagiya. In an ka matsa da hulɗa da wannan ƙasa za a samu ci gaba bisa ga harkokin da sun kaci mu lato a ƙwarya. Kowa ya sani yau ƙasar Nijar sahiya ta Allah sai an sami mutuwar mutane ko sojoji ko har hulɗa saboda bala'i na 'yan ta'adda.
To koya masu sharhi ke kallon abin Abdurrahman Alkasum masani ne a sha'anin tsaro.
Wannan yana nuna cikakken incin ƙasar wanda take da na tai hudda da wanda take su yajin abubuwan da take bukata ko na kayan aiki ko na horo ko na masayar husa'a ko bayanai kusa matsalar da ta shafi ta tsaro.
Wannan yarjejeniyar cinikayyar kayan yaƙi ta tsakanin Nijar da Turkiya na zuwa ne a wani lokacin da al'ummar jihar Rosso suka fitar da sanarwar ƙin amincewa da shirin girke dakarun Barkan a jihar ta Rosso mai makwabtaka da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Benin. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Barma daga Nijar sai mu tsallaka kasar Kamaru inda kungiyoyin matasa mata da maza suka mika kukansu ga shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto a ziyarar aiki da yake gudanarwa a kasar. Muhammad Awar Garba na ɗauke da wannan rahoton.
kungiyoyin mata da maza sama da 14 ne suka kawo wa shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Chaffa a wani farfajiya na musamman anda suka yi wa babban bakon Alhaji Mahabun da zuwan sa kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma binin Gaudare shi ma Alhaji Aliyu Mustafa gaye musu yabo na musamman kuma sun gabatar da kwatakwatan su da kuma irin ayyukan da suke yi na kungiyoyi musamman ta bangaren taimakon kai da kai da kuma gudunmawar da suke bukata ga al'umman duniya musamman ma muryar Amurka ta VOA ga bayanin da suka yi daya bayan daya
na kuma kawo kan wace mata mamata a filin sana'a ko dinki ko kuma informatif ko kuma a taimaka ma yara masu tashi ko maza ko mata a sa su a filin yanda za ku koya musu ko infirmiyar haka aikin asibiti ko kuma
wani
suwayuka
matsala dai hadi inda za ya matsama kamar lafiya kam muna dan kokari akai to karfi ne ba mu da shi hakan nan
matsaloli ada mata sama da ya san ja baya ko mun san mu ko kuna da hanyoyin da za ku dafa mana domin a gani yau matasa sun ci gaba yana jin labaru mai harshen Hausa muna ji muna gani musamman Hausawa an ci gaba da dama amma na mu kasan na mu kuma abin yana nan a baya
kuma masu amfani da harshen Faransanci sun tofa albarkacin bakin su kuma sun nuna farin ciki ga wannan ziyarar da shugaban sashen Hausan ya kawo zama a binnin Gaudare sannan kuma sun yi masa wata waka ta musamman da harshen Faransanci na girmamawa sun miko tasu damar domin neman gudunmawar su ga al'umman duniya da kuma shi shugaban sashen Hausa na VOA muryar Amurka matasa ma baban su a baya ba wajen ganin cewa su masu yunkuro cikin su akwai dalibai da kuma 'yan kasuwa da wani masu kungiyoyi masu zaman kansu dukan su sun yi godiya kuma da miƙa wa Aliyu Mustafa bayanan su na bangaren da suke bukata
ya kamata a sanar da su a dinga taimakon mu idan muna jin cikin abamu dama a bamu iko da za mu bincike a faɗa mana ne ba daidai ba ko kuma a cikin tunanin mutum da halayen da kuma mun ci gaba karatu kusan ta ina ne mafita wanda zai taimaki matasa zai taimaki yayin mu zai taimaki matan duka
kuma muna so ne kamar so yin a taimaka musu da lobin a kasashen wajen hayyan da za su iya su fita su je su kara ilimi ko kuma su fita su je su sanar da duniya
yaran mu nan wanda suka yi karatu daya yaran mu nan masu masana'antu biyu mata nan duka kukan daya ne kukan daya muka ce za mu iya mu yi kaman banki nan na kukan duka yara matasa waye in mun doki kukan sunna ku za mu yi huyo ta wajen ku mu ce gashi muna da yara kaza a kungiya kaza a ga misalan su a kaman masu neman su ɗan jami'a masu karantarwa a ga matsalolin da suke da shi ya za mu yi a taimaka musu su je su ƙara karatu su ƙara ilimi kaman masarantun mu na nama yau da kuka je amma ma muna so abin ta zama moderne yaya za mu yi
Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru a gaida Awul Garba wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 22.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku isa shafin mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ilimi garkuwa dan adam
kwalkoliyar daraja shi haushi dare dan to shi mara ilimi
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya ta yau litinin ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin a cikin shirin namu na wannan makon za mu duba bukatar gaggawa da al'ummar yankin arewacin Najeriya ke da ita ga gwamnatoci a wannan lokacin wanda bata wuce daukar kwararren matakai a makarantun yankin ba na nemo mafita mai dorewa a game da harhari da sace-sacen dalibai wakiliyar mu a birnin tarayya Abuja Halima Abdurrauf na dauke da karin bayani a wannan rahoton na musamman da ta hada muna
wasu ƴan Najeriya daga jihohin Katsina, Kaduna, Bauchi, Zamfara da dai sauransu da matsalolin rashin tsaro tare da rufe makarantu ya shafa da suka halarci taron zauren murya Amurka sun buƙaci gwamnati ta sake nazari akan matakan da take dauka a gani da yanayin da ake ciki musamman a yankin arewacin ƙasar don neman mafita mai dorewa Malama Hassana Ayyuba mai riga tula lauya kuma uwa ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Bethel Baptist da aka sace a jihar Kaduna
na Bethel Baptist High School na Kaduna da aka sace su ran 5 ga watan 7 shekarar nan tayi kwana 49 a hannun kidnappers kafin nan aka sokota da aka sokota dai jiki babu jini kafafu da kukumbura duka ciwo don sun yi tafiya mai tsawo a cikin daji ba takalmi to kuma babu isasshen abinci inda suka je so sai ta samu lalurar rashin jini a jiki da aka sokota aka kwanta da ita asibiti gaskiya maganar tsaro a arewacin Najeriya sai ba zan yi ce za su samu cikakken tsaro ba domin gaskiya yanzu tsaron mu ya rige a hannun Allah ne ba gurin mutum kuma ba domin kullun ana bada muku dan kudi a gwamnatin tarayya saboda tsaro amma kuma ba maganin tsaro domin ina akwai tsaro bas babu yanda za a yi a shiga cikin makaranta a kwashi ya 121 a ce mutanen da suke tsaro basu ji ba basu sani ba har a kwashi yaran nan cikin daji a ce buku san inda dajin da suke ba sannan mu talakawa mu muna da namu domin a cikin talakawa ne ake samu information don lokacin da aka ce mu ada kudi za a kawo yaran nan washe gari su kidnappers sun sun kira cewa ai ga abinda muka ji kun tarayya suka sani ai daga cikin mu talakawa ne so mu ma talakawa muna da namu mun ma sai mun gyara halayen mu kafin komai ya yi daidai
kowanne matakai ne gwamnati ke ci gaba da dauka akan matsalolin sace-sacen yara da rufe makarantu Dr. Yusuf Sani babban sakataren ma'aikatar ilimi a jihar Kaduna na da bayani
Allah hakika ita ce gwamnati an karanta ya tashi akan wani abara'i da yake faruwa a cikin al'umma kuma akwai da yaushe tana tunanin ya za a yi a maganta waɗannan al'amura na farko dai ita gwamnatin jihar Kaduna ta yi taro na musamman da masu ruwa da tsaki a cikin wani al'amari an zo na an yi tunani an fitar da tsare-tsare na waɗannan abubuwan da ke faruwa mu kuma a nan bangare na ma'aikatan ilimi mun yi kokari mun fitar da abubuwan da muka ga ya dace na farko dai abubuwan da muke tunani shine a ƙara tsaro a waɗannan makarantu na biyu kuma shine su kansu mutanen gari masu dauke da su su taimakawa gwamnati akan cewa duk bayanin da ya kamata su bayar a kasan bayar kuma wasu ma daga cikin su sai daga ma sun samu na hannu sun yarda su kansu su ma za su tallafa wa gwamnati a inda makarantun suke wasu garurukan kenan shi yasa a zaki tare da a su lokar gamin da aka rarrafa makarantu yanzu duk zai shiga an bubbuɗe makarantu kuma alhamdulillah an samu sauki a ana karatu a waɗannan makarantu akwai haɗin gwiwa da aka yi wanda har yanzu ana cikin tsare-tsare ba ga an gama ba tun daga gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jihohi akwai abin da ake ce ma security safety and violence free schools wannan abu tun daga sama ake su ta dauko har ƙasa
shi ma Abdulmanafi Usman daga jihar Zamfara ya tofa albarkacin bakinsa kan yanayin da ake
matsaloli na kidnapping da yake faruwa ga ƴaƴanmu da ke makarantu daban-daban so kuma wannan ya haddasa gwamnatoci na jihohi daga bangaren Najeriya maso yamma suna daukan matakai na rufe makarantu matakan kusan sun zama musu dole ne ba tare da tsayawa ko da akwai illar da matakan suke haddasawa ni kira da nake so in yi ga ita gwamnatin tarayya domin ita ce uwa uba idan su gwamnatin jihohi dole ta tirsasa musu na babu yanda za su yi sai sun rufe makarantu ta sanadiyar wannan illa da take faruwa ita kuma gwamnatin tarayya da haƙƙin tsaron yara ta wayanta ina so in yi mata tuni akan illolin da shi rufe makarantun yake haddasawa ko ba komai idan aka ce yara suna zaune gida akwai gurbata ta tarbiyya tun daga abin da ya kama ga wanda ya shafi yaya mata ana samun yawaita fiyade ana samun yawaita shaye-shaye sannan kuma shi ya girma suke yi shi rashin ilimin ƙara shiga su yake yi
kuma Saidu Sambu kafta shugaban gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin Najeriya daga jihar Bauchi na da nasa bayani
ba a taɓa samun wata duniya ko wata ƙasa da ake hana yara karatu ko ɗalibai karatu ba ake ɗiban ƴaƴa a makaranta yanzu ɗalibai a arewacin Najeriya ya zama ledan fiwata akan layi ya fi su daraja haka kuma iyaye sun shiga firgici yara sun shiga firgici tun ana ɗiban yara ana dawa da su da rai yanzu an fara kai matakin ana kashewa an kai matakin tun ba a ɗiban ƙananun yara yanzu an kai matakin ana ɗiban ƙananun ƴan ƙasa da shekara 10 wanda duk duniya ba a yi irin wannan abu kuma akwai ma'aikatan ilimi a ƙasar nan mu a matsayin mu na wanda muke kula da sashen ilimi a arewacin Najeriya babu wata mataki da muka ga bangaren ilimi na kasar nan suka dauka da zai kwantar wa al'umma arewacin Najeriya hankali mu su gane cewa za a taimake ta yanzu a kowanne ma'aikata akwai shiri na gaggawa da ma'aikata ta kan yi idan abu ya nemi lalacewa da haka wannan bangaren ilimi yana bukatan kwarewa ne sosai wannan yanki da ya fada ya kamata harkan ilimi kashi 80 ya karkato arewacin Najeriya domin mun shiga halin haulayi shekara 12 tun 2009 aka fara isu na boko haram haji a aiko inda abu aka kawo haka yanzu gazantan ibin yaran na shekara 3 zuwa 4 shine gazantan ibin dalibai yanzu wasu yaran sun samu kaman wani tabuwan hankali saboda ganin abinda aka yi musu ba sa mantawa amma babu wata mataki a Najeriya yanzu wanda bangaren ilimi suka dauka wanda yake nuna mana cewa za a yi aiki za a gyara wannan sashen ya zama to cewa yara sun samu ingantaccen ilimi kin sani duk al'umman ta ginu babu ilimi wallahi ta zama raunaniyar al'umma kowanne fanni yake da ilimi amma za a ce yaran arewacin Najeriya zauna babu wani matakin da dauka saboda haka mu muna karuwantan gwamnati musamman ma'aikatan ilimi domin ita gwamnatin Najeriya ta bata hakkin kulawa da ilimi saboda haka ya zama musu dole ya zama minista dole ya zama mu commissionerin ilimi na jahohi dole ya zama mu kowanne bangaren ilimi da aka ajiye domin kula ilimi dole su waiwayo arewacin Najeriya su ga halin da muke ciki
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin baki daya a madadin abokin aikin tamu Halima Abdulrauf da wanda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham ni kuwa madugun shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia
bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wajen miƙewa kai kokari
a gairi Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da kuma su roki ai kuma ta hanyar email
wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace muna tur da Allah wadai bisa aika da ƴan bandaga suka aikata a hanyar Kaduna zuwa Abuja a jiya inda har suka kashe tsohon dan takarar gwamnatin jihar Zamfara hakika wannan abin zubar hawaye ne matuƙa kuma hakan yana nuna cewa a ƙasar ta mu Najeriya dai yanzu kowa bai tsira ba kenan Allah ya kyauta shi kuma Aliyu Muhammad dan Fulani maradawa jihar Zamfara cewa yayi salam VOA Hausa kai jama'a al'ummar jihar Zamfara muna tsaka mai wuya daga kashewa sai sacewa shin idan aka ci gaba da tafiya a hakan to ina makomar mu ya Allah ka kawo mana karshen wannan kisan kiyashi da ake yi a jihar mata Zamfara wasika ta gaba kuma cewa tayi assalamu alaikum VOA Hausa a kullum ba za mu gaji da roƙon Allah subhanahu wata'ala ba akan ya kawo mana karshen waɗannan miyagun bayan nashi da suka hana al'umma arewacin Najeriya bacci da ido biyu kullum matsalar tsaro da tashin gauran zabi da kayan abinci da sauran kayan masarufi ke yi a ƙasar abin sai ƙara hauhawa suke yi ya Allah mun tuba ka kawo mana karshen waɗannan masifan domin mun tabbatar babu abin da yafi ƙarfinka sako daga Haruna Boda in Kayibo karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa daga nan sai wasiƙar Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na tallafawa jihohi da tsaba kuɗi naira biliyan 18 ga kowace jiha haka abin farin ciki ne matuƙa sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata gwamnati ta dau matakin sa ido akan yadda gwamnonin za su kashe kuɗin wasiƙa ta gaba kuma cewa tayi shawarar da asusun bada lamuni na duniya na IMF ya ba gwamnatin Najeriya na cire tallafin man fetur da na wutar lantarki bai yi mana daɗi ba ko kaɗan ganin irin mawuyacin halin da talakawa suke ciki da fatan gwamnati za ta yi watsi da shawarar sako daga Sani mai lange-lange ya wuri
madalla don ku muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaici
gabanin bukukuwan Kirsimeti Austria ta rufe shaguna gidajen cin abinci da kasuwanninta a yau Litinin Austria ta sake komawa zaman kulle mataki mai ban mamaki da aka kafa a yammacin Turai tun watannin da suka gabata matakin da ya jiyo cece kuce inda dubban mutane suka fantsama kan titina inda wasu ke zargin gwamnati da rashin yin wani abin da ya dace don dakile sabuwar guguwar cutar coronavirus da ta addabi Turai China ta ce an sace wasu ƴan ƙasar ta biyar daga wani wurin aikin hakar ma'adinai a gabashin Congo. Ofishin jakadancin ƙasar Sin da ke birnin Kinshasa ya wallafa ta kafar WeChat cewa an sace mutanen biyar ne da sanyin safiyar Lahadi daga wani wuri da ke lardin Kivu ta kudu da ke iyaka da ƙasashen Rwanda, Burundi da Tanzania. Sun yi kira ga ɗaukacin jama'ar ƙasar Sin da su fice daga kudancin Kivu da kuma lardunan da ke makwabtaka da Kivu ta arewa da kuma Ituri.
Masu raro, a nan ne ka kashin shirin namu na yanzu, sai kuma a shirin manzarar mu sai karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Za ku ma izar chapter mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shirye mu da suka gabata a direction mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna ta yi gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na yau. Ni sarfil hashin gumi da nasira na kuma gabatar da garin Washington DC ke cewa ku da cikin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.